Zauren matasa.
Masu sauraro, barkinmu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da yake duba abin da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A shiri na kusa da na ƙarshe na Zauren Matasa da ya sauka a Bauchi, inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace su mai da hankali a kai. Bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Zaben da yin za tuna ya samu fafatawa da matasa, inda aka samu wasu daga cikin matasan masu ƙarancin shekaru sun lashe zaɓe, musamman ma a majalisun dokoki. Shin waɗanda suka lashe zaben nan za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasan ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben mun zanta da matasan don bayyana irin rawar da ta dace su taka a yayin zaben. Matasan sun haɗa da Almustapha Haji Sufi Asken matasan Arewa, Abdulrahman Amfel Shekal, Ɗanlami Hanson Baljanga, ƙaramar hukumar alƙaleri, da Babawo Chelsea Kofaran. A makon jiya matasan sun duba abin da ya dace matasan su riƙa yi ga 'yan siyasa. Maimakon su riƙa matsa musu da buƙatun ƙashin kai, ya dace su riƙa duba abubuwan da suka dami al'umma. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren.
To shine nake ba da ƙarin shawari akan mu kanmu matasa, duk abin da ya faru akan mu ne, amma idan muna addu'a kuma su kansu muna musu addu'a, kar mu dinga musu furuci mara kyau, dan a cewa idan ba ni san wani kaza, maimakon tsayan ta ya shirya addu'a dinga musu furuci mara kyau, zai dawo kaina ne da iyalaina da al'umman wannan wanda ake mulkan. To dan haka nake ba da shawari sosai, matasa a dada ba da hazaka,
kamar yanda Babawo Chelsea yake faɗa Ɗanlami, akwai ina zuwa ma, akwai wani abin da ya fice mana rai, yanda mutane suke bin gidan ƴan siyasa. Zaka je gidan ɗan siyasa da kasan kasuwa ne take ci, zaka samu mutum 200-500, mutum commissioner ne kawai, ka je ka tara masa irin wake nan, dan Allah dan Annabi, me zai sa ba zai buye ba.
Almustapha, kai ma bari in baka wani labari, akwai wani minister a nan Abuja wanda kusan farkon gwamnati akan san yadda ake gamuwa da shi, ana zuwa gidansa kuma yana fitowa masallaci ayi sallah. To yanzu in takeici ma ya kai shekara baya zuwa masallacin yayi sallah, kuma sai ya bari an ta da sallah zai yi wofi ya fice daga gidansa, yayi laya zana kenan, baya son a sake
ainu. To wallahi babban matsalan da take faruwa kenan Alhaji Nasiru, in aka san kai dan siyasa ne da wanda yayi kama da wanda bai yi kama da dan jam'iyyar ka da wanda ba dan, duk za a ta zuwa maka gida, a to kai ma sata za kai ka basu, in fa da gaskiya ya kamata kowa je ne mun kansa ne, shi yasa zaga yan majalisa da kauyukan su ba sa komawa, ni in yazo sai wata guda bai je mazaban sa ba, wani sai wata uku bai je ba.
Mustapha, kana so kace yawan buƙatun mutane ne na cikin abun da ke sa yan
sosai makuwa, wallahi tallahi mafi yawanci yawan bukatun mutane yanzu Alhaji Nasir Elikaya dan majalisar jaha kawai, wallahi tallahi a sati yana samun tax sama da guda 300, da kyar ka samu guda 50 na bukatun al'umma ne, duk bukatun 250 din na kashin kai ne, yata za ta yi aure, a'a zan kara aure, garuna ya fadi, shaddan gidana ta lalace, a'a gobara, a'a iftila'i, a'a babu lafiya, ƙarya gaskiya haka za a ta kirkiro a kai. Akwai mutumin da ya kai ya kawo wani gwamna ne kai ya ce masa yan salansu wa ne matana ta aihu,
Malam Nasiru ne,
to abin ne ya masa yawa, kowa sai ya ce masa matana ta aihu, ya ce to tunda aka samu juna biyu ta dauki tsawon watannin nan duk baka shirya ba, sai zaka baka sai mun ta aihu, saboda abin ya dame shi yayyawa.
Ko Malam Nasiru ma karewan 80 babban abin da dai sunan Ɗanlami Hanson Gaye Barjanga, garan babban abin da dai daga maka hankali shine a yanzu kai dan majalisa dai lissafa duk kudaden da yake samu a wata, to bukatun al'umman kuma sun fi karfin dan kudaden da yake samu din. To ni shawaran nake so in ba wa magoya ba, especially wanda kuka tsaye da shugaba Allah ubangije ba su nasara, ku yi iya kokari ko ku kauda kanku da tunaninku na cewa sai ka bi dan siyasa kai kudi, ka san majority yanzu mutane kuwa zai tashi ko ce muku in ba na su ya ga siyasa ba bazan yi kudi ba, in ba na mannu da masu mulki ba bazan shiga mota ko bazan yi babban gida ba, wallahi Allah shi yake bayarwa, Allah da ya bashi kai ma zai iya maka jaraba kai ma yazo ya baka, da samu da rashin duka jaraba a cikin gurin Allah, dan Allah mu cire tunanin cewa sai mu manu yan siyasa mu samu wani kudi mai gwabi ko mu mota mai raba. Su kuma shugabannin shawaran da dan basu duk da dai basu daukan shawaran talaka, daga ran da Allah ubangije ya baka nasara ka ci mulki, ka ji waranka da wanda ya zabe ka da wanda bai zabe ka ba, in dai shi dan jahan ne ko shi dan kasan ne yana da haƙƙi akan ka, ko ka masa adalci ko kar ka masa adalci kace dan jabbiyar adawa ne ranar alkiyama Allah ubangiji zai tambaye ka to idan da zasu tafi da wannan tunani din daga ran da aka rantsar da su da su nemi magoya bayan da zasu bashi shawara kowane party in wancan kondo da kayan gwari ne in wancan APC ne wancan PDP ne Afga ne in ma jam'iyya mai menene da ka nemi wanda zai baka shawara ko wanda ka san eh lalle mutumin kirki ne yana da record a ƙasa ko a jaha yana da kyakkyawan shaida yana da kyakkyawan alaka da mutane ka dauko shi ka aje shi a kusa da kai kar kai lissafin shi mai karamin karfi ne shi talaka ne kai dai kai amfani da abin da zai baka shawara insha Allah ta'ala zai taimake ka zai taimaki gwamnatinka to amma ka san ba shi ne a gaban masu mulki amma da wannan shawara na basu karanta mu ko mabiya dan girman Allah mu rage kudi don mai kudi shi ya san gidan mai ruwa guda kuma an ce gurin kudi ake iya kashe ta to idan mu muka yaki kudi da son zuciya insha Allah ta'ala zamu iya sabarin bayan Allah nan su mana aiki da suka yi alƙawaran da su mana kafin su samu nasara amma matukar muka ce wai kudin matan ta aibu mata na tana asibiti dan aurar da yata kani na zai aure an mun kariya an mun targade ciwon kai ibamul boska to gaskiyar magana ba za mu taba barin su mana abin da ya dace ba don haka mun mu cire kudi su ko su ji tsoron Allah akan shugabanci da Allah ubangiji ya ba su
Abdurrahman Anten shi kale yake magana yana daga cikin dalilan da yasa wasu yan siyasa idan suka yi nasara sai su canza layin mawaya ga baki daya layin da ka san su a da ba shi da ka same su ba to idan har da mu ci gaba da bibiyan su da takura musu dan bukatun kai to ba za mu fita a cikin jin shekaru ina kira ga matasa da farko mu ji tsoron Allah mu saka kaunan yan uwan mu a ranmu mu saka kaunan yankin mu a ranmu idan har muka saka son zuciya dan muna tare da yan siyasa kan mu ko muka sani ba za mu nemo abin da zai kawo ci gaban mu yankin mu domin ya taimaki gaban mu da bayan mu ba
babban al'amari ni dai ina tunani shine duk wani dan kasa na gari ya kamata ya kokarin ya kiyaye mutuncin kasansa ba mu da ta kasa duk duniyar nan sai Nigeria kuma duk jihar da ka fito an aka haife ka ba ka fito da tafi tafi wannan to babban al'amari mai kishi mai koyi da hali na manyan kwarai in kullun zaka ji an ce Sardauna za a ce tafi a kwalewa to amma sai mu faɗe su ne a baki amma babu aikin da suka yi kuma a zukatan mu to dan girman Allah mu gyara zukatan mu babban abin da yafi damun rayuwar al'umma yanzu shine son duniya ya mune kowa damuwar sa yayi arziki ko da ƴaƴan sa zasu mutu ko da makwabtan zasu mutu dan girman Allah mu so junan mu mu kaunaci junan mu mu tausaya junan mu yayin da ka taimaki wani a lokacin kai ne kake da gunjan rankali in ka taimaki makwabtanka makwabtanka shi ma taimaki makwabtan al'umma gaba ɗaya ta samu dama amma daga zarar yanzu irin halin da ake ciki na fatafatse da wata fa suke bi anguwa anguwa mutum 30 malan su duro muku anguwa su duro muku gida duk yasa suke wani aikin wasu daga cikin su rashin aikin yi wasu daga cikin su san zuciya wasu daga cikin su rashin tarbiya wasu daga cikin su sun raina sana'o'in da suke to kaga dole irin wannan mu ga kai mu gaskiya dole duk mai aiki ya dauki aikin sa ba sarake hakimi mai anguwa kansila dan majalisa ba sarake gwamna kowa ya gane matsayin sa kuma a tsaya ai hukunci a bisa adalci a hukunta mai laifi a kuma bai wa mai gaskiya gaskiyan sa in an yi haka za a samu kuma sannan duk abu a ajiye shi a mahallinsa wasu da cewa kar ka raba tsakanin al'umma yi musu musulmi da kirista kyautata musu wanda yake don da bai yi ka ba yi masa Allah ya san ka masa sai Allah baka mafita amma daga zarar an sa son zuciya sai dan uwa na dan uwan mata na zan biyo kwangila a dan uwan mata na zan kai aikin haji a dan uwan mata na zan biyo wa matsayi mai kyau a kujeran commissioner kananan hukumomi ana samun kuɗi a zan biyo mu wane a kujeran local government a kujeran tsagiyar nan ba a samun kuɗi sai lokacin damuna ka dauki to duk wannan ba dai bane ayi tantanta ayi adalci khairun nasi manyan fa'un nasi mafi alkhairin mutane a cikin al'umma shine wanda ya kyautata musu in ka kyautata kuma Allah zai taimake ka
na'am
daga karshe zan sake kira ga musamman yan uwa matasa mu saka tsoron Allah a ranmu mu kawo abin da zai taimaki yankunan mu domin idan har muka yi bulus da irin wannan abin muka sa son zuciyar mu ne kawai to da mu yi ta zama ne muna mai da kanmu baya dazu mun bada misali da wani shugaba dan majalisar jaha a Bauchi wanda idan ka ganshi a Bauchi dan majalisar jaha ne ba za ka ce dan majalisar jaha bane saboda me yadda yake shiga cikin al'umma bai hawa mota in ka ga rigan jikinsa babu batun ma dan majalisa haka yake shekara wannan hudu chip chip kuma Allah ubangiji ya sa al'umma suka ga zuciyarsa suka sa ke ba shi dama yanzu ya koma majalisar da ba a taba maimaita ta ba
mu dakata nan matasa makon gobe Allah ya kai mu mazo da shirin karshe amma kafin lokacin a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa su yi mun gamu a wani makon
wassalamu alaikum
biwaye America an zaura matasa kuje